أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا ساكي أتوا أولنا مسلاتينا الإمام البخاري أشكر ريجر وري جزاكي أشكر قلن كانوا a yau muna 20 ga watan Ramadan hijira 1447 wanda ya zo daidai da 9 ga watan uku miladiya a 2026 cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki. Har yanzu muna cikin suratul Ghafir. A gabanin mu dora akwai tambayoyi kamar haka. Wannan yana cewa mace ce take jinin al'ada a cikin wannan wata na azumi, to me ya kamata ta yi musamman cikin waɗannan kwanaki da za a shiga masu albarka na goman ƙarshe na watan Ramadan? A kamar yadda muka sani, ita ne mai jinin al'ada ai ba za ta yi azumi ba, ba kuma za ta yi sallah ba. Da haka za ta bar waɗannan ibadu guda biyu, azumi za ta rama daga baya, sallah kuma babu maganar ramuwa, shari'a ta yi mata rangwame a kai. Da haka ban san kuma wata ibada daban da aka ce kuma za ta yi ba saboda watan Ramadan. Amma abinda suke na zaman gida, in ba ta aure shi na hidima ga masu azumi da haɗa kayan shan ruwa da yin sahur, waɗannan ma abubuwa ne na ibada, na ibada. Don haka ita kare kyautar tabiyarta, Allah zai ba ta lada, Allah zai ba ta lada na waɗannan abubuwa da take yi. Sannan inda ran Lailatul Qadr ya zo, ba wai inda tana da uzuri da shari'a ta yadda da shi, to bai hana ta samu falalar wannan dare, a musamman niyyar da take da ita, sai idan babu wannan larura za ta yi wajara. Tana da wannan niyya, amma wannan larura ta jinin al'ada shi ya hana ta yi, to Allah zai ba ta lada na niyyar wannan niyyar ibada ta sai niyya ta yi. Kuma daren Lailatul Qadri ana dacewa da shi a samu abin da ke cikin shi na falala tun daga yin sallar isha. Idan namiji ne, malamai yana cewa duk wanda ya yi sallar jam'i a wannan daren shi ma ya samu falala ta wannan daren. To kuma haka nan gwargwado, wani zai yi nafila raka'a uku, wani ya yi biyar, wani ya yi bakwai, wani ya yi sha ɗaya, wani ya tsaya farkon dare, wani ya tsaya ƙarshen dare. Kowa Allah zai ba shi ladanci daidai gwargwado. Dama ba sharadi ba ne cewa wani mutum ba zai samu ladan daren Lailatul Qadr ba sai ya gane daren, ba sharadi ba ne. Da ya dace yana ibada, yana roƙon Allah, to Allah zai ba shi fadalar da ke ciki, ko ya gane ko bai gane ya jarraba ne. Shi yasa ake son mutum ya sallaci darrukan gaba ɗaya, kuma hikimar da ya sa shari'a ma ta koye daren kenan, saboda mutum ya dage wajen nema da kirja don daren. Saɓanin da idan an ayyana kowa zai je ya zauna sai ranar ya fito, to amma in aka koye sai mutum kuma ya dage. Kuma wasu suna jin mara, sun ce tunda hadisi ya nuna yana cikin mara a cikin dararrakin wannan goma ko 21 ko da uku ko da biyar ko da bakwai, wanda shi ne mafi yawancin maganganun magabata suka yi a kai cewa daren 27 ko daren 29, da waza ga waɗannan jarairaki suke bi. To amma lamarin ba a nan yake ba, ai baka san wace Allah zai karɓa ba. Da haka kai dai ka yi ibada ka nemi, kuma Allah ya karɓa maka. Yana yiwuwa ka wale waɗannan jararrafi ɗin kuma a samu wani saɓani ya zama kayan ibadar ba ta karɓu ba. To ka ga ba wani wayo da za ka yi wa Allah. Da haka mutum ya dage iya bakin ƙoƙarin shi, ba laifi dan mutum din ya dage a wadannan kwanaki ba laifi bane amma dai kana mutum ya zama wishi da bala zini da haka ba zai tsoron jararrakin ba kuma yana ganin cewa wayo ne to Allah ya sani wanda yayi duka ai ba zai daidai da wanda yayi wasu daga ciki ba to da haka mutum ya dage iya abin da zai yi kuma kai dan adam baka san meye gaba ba lokacin da yake ciki shine naka daren 21 kai da 22 kai zuwa ba ka da tabbacin daren 23 yana iya zuwa kana nan ba ka da lafiya yana iya zuwa kana da lafiya a shi dan ya dan kofar da kai yana iya zuwa kana da lafiya wani uzuri wanda ya bi karfin ka ya hana ta to kaga ka bar shi ba kai daren 22 ba alhali za ka iya na 23 kuma ka zo ba kai ba na wadin ma wani abu ya zo da haka kullun ka samu dama kai aiki ne ita shine abin da yake daidai Allah ya dace da mu wannan yana cewa me bambancin shirka da kafirci mun shayin wannan magana a cikin karatu shi wanda yake kafiri mushriki ne da haka kafiri ba ta raba shi da shirka ita shirka hada Allah da wani wajen bauta ba wai lalle shi mutum a zahirin yana bautawa gunki ba ko da sallan shi ya dauka yake bi bisa fiye da abinda Allah yake bauta ne ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa wanda zai bibice sallan shi akan abinda Allah yake so bautawa sallan shi bautawa ne kuma tare da Allah shirka ne da haka kafirci yana hada da shirka kuma masu wannan magana cikin malamin suna ta mahujja da in ka karanta muhawarar waɗannan mutane guda biyu cikin suratul kahf za ga a farko ɗayan bai yi cewa ɗayan kada da usahibu huwa huwa yuhawiruhu a kafarta billazi khalaqaka kaga yake ka kafirce wa wanda ya halicce ka can ƙarshe shi kuma yake lakinna huwa Allahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada ce to ƙarshe suna tattauna sai ce to ni dai Allah ne abin bauta ta kuma ba zan hada Allah da komai ba kaga yana kenan kafircin daidai shine dai kuma nafsin abin da ake kira shirka anan da haka duk abu ɗaya ne zai iya yiwuwa duk wanda ya zama kafiri za ka same shi mushriki ne kuma duk mushriki kafiri ne wannan yana cewa barin masallacin unguwa da tafiya wani masallaci domin yawan jama'a bai hukuncin haka a musulunci malamai sun tattauna wanda zai bar masallacin da ya fi kusa da shi ya tafi wani masallaci yin sallah a can in ban manta ba ina tina Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yana cewa idan ya zama akwai wani abin da shari'a ta yarda da shi to ba laifi ya zama ka fi nutsuwa a bayan limamin da zaka je ka fi samun nutsuwa da halatto da zuciyarka yayin da ake sallar ko saboda yana da dadin karatun alqur'ani inda wani ya fi wani dadin karatu ko kuma wanda Allah ya fi tsayawa ya fita sallar inda kake sallar yin ta ake amma ba yawa sai lada kamar yadda suke faɗa sallah ce kullum ake bubbuga ta yadda aka dama to sai ka bari ka tafi inda za a yi sallah cikin nutsuwa duk irin wannan dalilai ne ba laifi idan mutum ya bari ya zo wani masallaci inda yake ganin zai yi nutsuwa zai fi samun wannan can ba wai ya bar su bane don kullum bai yadda da musuluncinsu ba ko yana zagin su ko yana wani abu ya bari ne dan nan kila ya fi samun nutsuwa babu wani abu a ciki dan mutum bai tsaya nan ba wallahu a'lam to waɗannan kaɗan daga tambayoyin da za mu amsa saura kuma sai in Allah ya kai mu wani lokaci muna cikin suratul ghafir za mu tashi insha Allah ta'ala akan aya ta 39 za mu tashi aya ta 38 ko bismillah
ta'awudhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
نعم. وقال الذي آمن ولمن يجي إيماني يجي يا قوم يا متانينا اتبعوني كبيني أهدكم سبيل الرشاد من شرية تفو حنيا تشريع يا قوم يا قوم متانينا إنما هذه الحياة الدنيا متاع كديوان رأيو الدنيا جندا إيني تنكتا وإن الآخرة هي دار القرار حقيقة الآخرة نني جدا دوما من عمل سيئة دوان لأيكة ممونا أيكي فلا يجزى إلا مثلها ماذا تاكا مسبا في كتن كتن ونم ممونات ومن عمل صالحا وان دي أيكي نقري من ذكر دغنمج أو أنسى قومتي وهو مؤمن ينا مؤمني الله يكي فأولئك سوات النم ينقلون الجنة ذات شغاء الجنة سنة شغاء الجنة يرزقون فيها أنا أزر كاسو أسكن الجنة بغير حساب باتارج بسابيبا أنا الله مدعو مثل سركي ينكي قبل حكيتو من وعزين ونباو الله إذا ثم لم يسنتي ألوك تاني لبن لبن ما ويلوك تي إيدي يتا ونن بياني با ونن أولوك تي كما باين ياك ياي وعزين ياسنا تريا فنكر أما سنتي قبل بجري و دزاب الله والدنيا أكن تلاجرا sun manta abin da ya gaya musu na irin ni'ima da Allah ya tanada ga wanda ya bi Allah sun manta kuma jan kunni da ya mutu na azaba ga wanda ya saba wa Allah da bayanan da ya kawo musu na mutanen annabi Nuh Samudawa da Adawa da waɗanda suke bayan da yadda suka saba wa Allah kuma Allah ya kama su to da ya ga abin ya ci gaba sai ya ci gaba da ya mutu wa azu ya ce الله يكي وقال الذي آمن ونده إيماني يشي يا قومي يا قوم تانينا هل ويولي أنسك بدأ رافع صدوها بليش دومين توسى ساوى وجن كرا وجن وعزي وجن جاو حنكني يشي اتبعوني كبين وانا كبيع بند نزولشي بند نغيا مكو أعدكم سبيل الرشال زن شرية تفو تفركين شرية فيا gaya musu hakikanin tabarkin shari'a shi ne abin da yake gaya musu ba abin da fir'auna ya fada a can ba ma urikum illa ma ara yana cewa ma ahdikum illa sabila rasha fir'auna ya ce abin da nake gwada muku abin da na sani ne kuma ba na shirye da ku baki zuwa tabarkin shari'a sai yake gwada musu wannan tabarkin da fir'auna ba shi ne na shari'a ba in sun bi shi zai shirye da su tabarkin na shari'a a wannan gabar za mu ga cewa shi mai kira zuwa ga Allah mai kira zuwa ai abinda Allah yake abar abinda Allah ya hana to ya zama babban manufar sa shine shiryar da mutane mutane su gane gaskiya wannan shine abin da ake so din mai da'awa ya sa a ran shi kada mai da'awa ya zama babban manufar shi shine ya jawo mutane zuwa gare shi ya zama yana da mabiya shi burin shi a ce mabiyan shi fina kowa wannan liya ce mara kyau ko ya zama a'a babban manufashi shine gurin ya zo ya tattake mutane ya fada mutane maganganu masu nauyi ba wai abin da ya dame shi ba su karbi shari'a din a'a babban abin da ake so mai da'awa ya sanya a cikin ranki shine mutane su gane gaskiya damuwar ke zama damuwa ce ta an yi a gane gaskiya ko ba su gane ba damuwar ki ta yaya za su gane ya zama wannan shine damuwar mai da'awa kada mai da'awa ya zama damuwar shi shine kurin ya gaya zai fatattaki mutane ko ya jefa su cikin wani rabi ko wata ko ya jefa su cikin wuta ko wani makamancin haka a ya zama babban manufar sa mutane su fahimci gaskiya shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka bi tarihin rayuwarsa zaka ga wannan ne hammin sa wannan ne damuwar shi ko da manzon Allah ya je tsahib bayan yi wa'azi a Makka ba a karba ba da ya je tsahib ya kira mutanen tsahib zuwa ga addini zuwa ga tauhidi suka ki karba suka ma sanya wawaye da bayi suka jajjefi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har suka fitar masa da jini amma bai manzon Allah ya ce lokacin da mala'ika ya zo yana cewa ka bada umarni sai a yi musu azaba a yi kaza manzon Allah ya ce a kyali wani Allah, Allah ya fitar daga tsatsansu wanda za su bauta wa Allah shi kadai. Kuma ya ce, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya ce, Allah ka shiryata mutane na hakika su ba su sani ba. Ka duba addu'a abin da ta kunsa. Na farko, ya raba su zuwa gare shi. Allah ka shiryata mutane na qaumi, kamar yadda wanda ya ce, ya qaumi, ya ku mutane na. Sannan ne musu addu'a ta shiriya, ba addu'a ta azaba ba. Sannan kuma ya ba su uzuri akan abin da suke fa innahum la ya'lamuna. Wannan haka ake so mai da'awa ya zama shine hammisa. Idan yana da wannan manufar, to zai yi hakuri da duk abin da zai same shi. Domin wanda bai gane ka ba, ko wanda bai fahimce ka ba, ko wanda bai sani ba, yana da jahilci, zai yi maka wauta. Mafi karancin wautar da zai maka ya zage ka, ya ɓata ka, ya ci mutuncinka. Wannan shine mafi karanci. Akwai wanda zai iya ƙoƙarin ya ga ya taɓa lafiyarka, ko ya taɓa dukiyarka, ko ya taɓa iyalinka, ko ya taɓa mutuncinka. Akwai wanda ma zai ƙoƙarin kisa kamar yadda aka yi wa annabawa. To in kai kana da manufa mai kyau, duk wannan ba zai damfafe ka ba ga yin da'awa, ba zai hana ka yin da'awa ba. Za ka yi ta ƙoƙari dai ga ka dawo da mutane kan abin da yake daidai. Kisa abin da wasu masu kira suke damuwa da shi, musamman a wannan zamani na social media, ya zan yi in tara followers, ya zan yi in tara mabiya, ya zan yi in daga ba mutane dariya don su dinga bibiya ta. Wannan kuskure kuma lalata aiki ne. Domin mutum zai je lahira ya bai da komai a gurin Allah. Da'awa mutum yake in bai sa ikhlasi ba, ba ruwan Allah da da'awa kake yi. Za ka kira mutane zuwa ga ayyukan alkhairi din, amma in baka tsarkake niyya ba, sai ya zama maka wabal, ya zama maka azaba a wajen Allah maɗaukakin sarki. Duka muna tare da hadisin mutumin da ƴan wuta za su ganshi yana juyawa cikin wuta, yana katantanwa, kayan cikin shi ya zazzabo, su zo su kewaye shi. Me ya faru? Ba kai ne mai mana wa'azi ba? Ce ba kai kake umartan mu da kyakkyawan aiki ba, ka hana mummuna? Ya ce, ni ne. Ya ce, ya muka ganka haka? Kun ga fa dai a cikin wutan ne, amma azaba shi ta ja hankali. Sai yake cewa, ina umarta ku ni ba na yi, ina kuma hana ku ni ba na haduwa. Irin waɗannan hadisai suna nan da dama da mai da'awa ya kamata ya sanya a gaba, ya zama manufarci mutane su manci alkhairi. In kana da wannan manufa, ba za ka damu da cewa mutum ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu ko ma nawa ne suka karɓi da'awar. Dan manzo Allah yana cewa, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan, Allah ya shirye mutum ɗaya ta hanyarsa, khairun laka min humurin na'am, ya bi ma dabbobin ni'ima da za a baka masu girma masu kyau. To in muke kina wannan, to sai ya tsaya. Idan haka, wannan mutumi ya gaya musu, shi ba manufarsa shi ne ya shiryar da su ta barki madaidaici, shi ne babban abin da ya sa a gaba. Ya qaumi, ya ku mutane na, ya ci gaba da musu wa'azi, ce, inna ma hadhihi alhayatud dunya mata'un, ita wannan rayuwar duniya jin daɗi ne kaɗan, kuma haka take. Wanda yake da ma abin jin daɗin a duniya, wanda yake da mulki ko yake da dukiya ko yake da wani abu da Allah ya bashi na jin daɗi, to jin daɗi ne mata'un ɗan kaɗan. Shi ne ma'anar mata'un, wanda bai taka kara ya karya ba. Domin duka shekarun mutum da zai iya mutu, shi kenan. Idan ya mutu kuma ya riga ya wuce, kuma wannan lokaci ya tafi, sai abin da ya aikata zai tarar. Da aka ce, wa innal akhira, ita lahira, hiya darul qarar, ita ce gidan dawwama, ita ce gidan tabbata. Ba za a canza ba, ba mutuwa an je lahira, an yi hisabi, kowa ya koma sakamakon shi, kowa ya karɓi sakamakon shi. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, wasu suna cikin aljanna, Allah ka sanya mu a ciki, wasu kuma suna cikin wuta, Allah ka tseratar da mu. To a nan ne kuma za a dawwama. Da haka, wannan ita duniya mata'a ne, kada ku rudu da ita. Ya gaya musu haka ne, dan kada su rudu da ita, su guji wannan duniya, su zaɓi lahira da jin daɗin lahira akan na duniya. In ta kama, sai an bar na duniyan dan a samu na lahira a bari. In ya kama haka ɗin a bari, sai ga wani abu za ka samu na duniya, amma saban Allah ne. To sai ka zibita lahira, sai ka kula da wannan abu. Amma yawancin mutane ba haka suke ba. Allah ce, bal tu'thiruna alhayatad dunya, kuna zibita rayuwar duniya. Wal akhiratu khairun wa abqa, lahira ita tafi alkhairi, ita tafi wanzuwa. To mumini mai hankali, musulmi mai hankali, shi ne wanda yake bibita lahira akan duniya. Zai iya bada duniya saboda ya samu lahira. amma ba wanda bai da hankalin irin wanda zai sayar da lahira kinan duniya wannan yayi shirme kuma yayi abin da zai yi nadama a gaba da haka anan yake ga mu cewa wannan rayuwar duniya tsarewa za ta yi gushewa za ta yi rayuwar lahira ita ce matabbaciya dan haka ku tsaya ku yi aiki na kware ya ci gaba da cewa man amila sayyi'atan duk wanda yayi mummunan aiki ma'ana yayi shirka yayi kafirci wala yujza illa mithlaha to ba fa za a yi sakamako ba sai kwatankwacin abin da yake anan abubuwa ne guda biyu abu na farko akwai tsoratarwa me ya tsoratarwar cewa duk wanda yayi aikin da ba daidai ba to shi fa zai gani da haka mutum tun anan duniya yayi wa kansa kiyamal layl ya aiki na kware domin abin da mutum yayi shi za a fi zai gani ba yadda za a yi sharri ya je lahira ta da alkhairi kun ga wannan tsoratarwa ne sannan kuma a gefe guda kuma ayar tana nuna rahmar Allah ga dukkan Allah gaba cewa duk wanda yayi mummuna aiki fa la yujza ba za a saka masa ba illa mislaha sai kwatankwacin wannan abin da yayi bada in yayi daidai za a bashi saboda tausayin Allah saboda jinƙi na Allah da rahmar Allah da falala Allah in mutum yayi laifi sai a bashi guda ɗaya amma man amila salihan wa man amila salihan wanda yayi aiki nagari salihan anan sifati ta mawsuf mahdhuf ay man amila amalan salihan duk wanda yayi aiki nagari aiki nagari shine aikin da Allah yake so kuma mutum yayi tare da imani kamar yadda ayat ta gwada min zakarin daga namiji au unsa ko mace wa huwa mu'minun yana mu'mini to wannan kun ga anan ba sai za a saka ta masa kwatankwacin wannan aikin ba ya ga sai fa ulaiika masu wannan aiki yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna yurzaquna fiha za a zurta su a cikin aljanna bi ghairi hisab ba da hisabi ba ma'ana za a ba su fiye da abin da suka aikata sabanin mutum yayi laifi iya abin da ya za a bashi wannan falala Allah sai da rahmar Allah idan mutum kuma yayi kyakkyawa to za a bashi ne in ya shiga aljanna za a ce mai arziki ba tare da misali ba za a ce ai sai yayi ba bari a bashi daya goma yayi bari a bashi goma a'a za a bashi bi ghairi hisab manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi da ma aya alqur'ani Allah ya gwada mana duk wanda yake kyakkyawa yana da nafsi ta goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yake kyakkyawa yana da kyakkyawa kwatankwacin ta goma wannan shine matakin farko duk ibadar da kai da Allah ya karba to an tashi za a baka nafsi ta goma wasu kuma ana ƙara musu biye da haka saboda wani dalili saboda abinda Allah ya ga dama sai ya ƙara musu hannunkin 700 Allah yana ninkawa mutum ya bada abu daya Allah ya bashi lada na irin wannan aiki guda 700 kamar da ayar suratul baqara ta gwada masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil bi kulli sunbulatin 100 habba yashi wallahu yudhaifu liman yasha Allah yana lindinka wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim to da haka wanda yana nuna mana rahmar Allah cikin wannan aya zamu ga abin da ke gwada namiji da mace a wajen bin Allah ba bambanci in mace ce aiki na kware za a ba ta ladanta cikakke haka nan in namiji za a ba shi ladanta cikakke ba za a bibita ka ba dan kai namiji ne ita mace ce kullu a ce an bibita ka anan duk wanda ya bi Allah to shi ne zai samu sakamako a wajen Allah shi sa shi ce min zakari au unsa namiji ne ko mace da haka a cikin mata akwai waliyai akwai salihai akwai siddiqai akwai shahidai duk wanda akwai su a cikin mata domin aiki ne na bin Allah duk wanda ya bi Allah kuma Allah zai bashi sannan a cikin ayar za mu ga cewa kafin aiki ya zama na kware sai an samu sharadi na imani Allah ya ce man amila salihan wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min wannan jumla sai haliya wawu wawu al-hal huwa damirul fasl مبني على الفتح في محل الرفع مبتدا سنن فدن ان مؤمن حين خبر والجمله من المبتدا وخبر في محل النصب حالا اي من عمل صالحا ومن عمل صالحا من ذكر او انثى حاله كونه مؤمنا دو دي aikin yana mu'mini ashe wanda yayi ba yana mu'mini ba bazai samu lada a gurin Allah ba wannan tana cikin ayoyin da suke gwada mana duk wanda zai aiki koda nagari ne amma ba tare da yana da imani ba bai yadda da Allah ba bai kalmar shahada ba to wannan ba zai samu ba zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna dan anan ga sharadin wa huwa mu'min shi yana mu'mini wanda yayi wannan aiki nagari amma da zai aiki nagarin ba yana mu'mini ba Allah ba zai bashi lada ba kusan wanda suka yi aiki tare da kafirci a tare da su amma sun aiki nagari to Allah yana ba su sakamakon su ne tun a nan duniya saboda in sun je lahira ba su da komai a wajen Allah madaukakin sarki da haka wannan sharadin ya nuna sai mu'mini wanda yayi imani da Allah yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama sannan Allah ya ce za su shiga aljanna yurzaquna fiha za a zarta su a cikin aljanna bi ghairi hisab ba wani lissafi ma'ana za a yi ta ba su wannan ya gwada cewa ladan aljanna baya karewa baya karewa arziki cikin aljanna dan Allah ya ce yurzaquna ana azurta su sannan Allah ya ce bi ghairi hisab ba tare da lissafi ba Allah zai yi ta ba su dawwamaci ba kuma randa za a ce wani abu ya kare kun ga anan duniya da yadda kai da arziki da wadata wata ran kana iya neman wani abu shi ya kare babu domin ba fiyo ba ko an je siya babu to amma aljanna ba ya kare inna hadha la rizquna ma lahu min nafar arzikin mu ne kyautan mu ne Allah ya ce kuma wannan kyautan mu ba ta karewa da haka wannan yana nuna cewa arzikin aljanna kafakin aljanna ni'ima aljanna ni'ima ce da wamamiya ba ni'ima ba ce wadda za ta yanke wannan shi ne abin da wannan bawan Allah ya gaya waɗannan mutane sai su gaba da cewa
wa ya qawmi ma an'ukum ila an-najati wa tad'una ila an-nar tad'una li akfur billahi wa ushrika bihi ma laysa وأنا أدعوكم
إلى العزيز الغفار. نعم يسوى يا قومي يا قوم مثالينا. ما لي أدعوكم إلى النجاة. من يفعلني؟ من يساميكم إلى كرم قدوة غفيرة وتدعونني إلى النار. هنا كرانا ذو غوتا. تدعونني لأكفر بالله. هنا كرانا ذو إنكابر شيء والله. وأشرك به إن هذا الله دوني. ما ليس لي به علم أبدا بند إلمي أكنش وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ليكم إنا كرم قلوا ذا ألا مبواهي من يوم غفارا وأنا يا ودا يا يدي مدوى أذن يتشق بدا كرم قلوا ذا بين الله تسيجوك وقالي سجود تتش ثم فعلا دكو قال النونا مسا بين دي إيه بعدي دي بني دوانا ستفعلا suna nuna masa cewa shi ya zo ya abinda suke yi abinda yake kira ba gaskiya ba ne ka dawo kan abinda muke faɗa to shi ne sai yake mamaki suke ya kauni ya ku mutane na ma dai ad'ukum ila an-najat me ya faru menene ya faru ina kiran ku zuwa ga tsira wanda shi ne bauta wa Allah shi kadai da barin hada Allah da wani da gaskata manzon da Allah ya aiko muku sannan wa tad'unani ila an-nar kuna kira na zuwa ga wuta biye kira zuwa ga wuta sai ce tad'una li akfur billah kuna kira na dan kafirci wa Allah wanda yana abinda suke nema yi kafirci sannan wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm in hada Allah da wani cikin abinda banda ilimi wannan ma laysa li bihi ilm sai ba sai dake lazima ko kashifa dake bayyana duk wanda yayi shirka da Allah to yayi shirka cikin abinda yake bai da wani dalili akai bai da hujja da zai kawo cewa ga abinda yasa yayi wannan shirka dan Allah bai saukar ba manzon Allah bai yi umarni ba babu inda zai samu dalili da cewa a hada Allah da wani ko ai shirka da Allah wajen bauta masa to shine anan yake cewa me yasa zan yi wannan ni ina kiran su zuwa ga shari'a wanda ya gwada tabi'ar mutane ko wasu daga cikin mutane wanda ake kiran su zuwa ga bin Allah za ka iya samu su kuma kokarin su kai inda kake mutu azu su karkatar da kai su lalata maka abinda kake kai shi yasa nan ba yana gwada cewa mai da'awa sai ya zama yana da yaƙini kan abin da yake kira kada ya zama shi ma yana shakka idan ka zo kana shakka kan musulunci to ba za ka iya kiran wani zuwa ga musulunci ba dan kai ma shakka kake da ya dan ka wani abu sai ya je ba ka cikin shakka kuma ba za ka yi himma ba a'a ya zama kai ma kana da yaƙini kan abin da kake kira in kana kiran mutane kan sunna to ya zama kayi ilimi kayi ka samu hujja ka samu dalilai da za su karfafa ka ka tsaya kan abin da kake ba tare da ka karkace ka bi mai san zuciya ba. Shi yasa wanda bai da karfin hujja ko kuma bai da karfin bayani da fasaha da balaga, to kada ya tari wanda yake fatacce, wanda ya bi shi iya surutu da magana, ko ya bi shi sanin shubha da yadda ake kawo ta. Dan ba duka wanda yake kan gaskiya bane zai kare ta. Zai iya zama kana kan gaskiya amma sai ka kare ta ba za ka iya ba, domin me kila wancan din ya fi ka baki, kila wancan din ya fi ka sanin shubha. Musamman kuma a bid'a, za ka kullum abinda ake karantar da ma'abuta bid'a shine shubha din. Kai kuma idan ba kai dage ka yi karatu ba lalle zama ka zo kan wannan shubha ba. Sari in ka dauki shi an ci zama ake ana karantar da su cewa a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zalunci iyalan gidan manzon Allah, sai a dauko wata kissa ko ta ƙarya ko ta gaskiya a juya ta sai a gaya muku, gobe ma an zo wannan za a gaya muku, ji ma an zo irin wannan ake ta karantar da su. To kai da karatun ka kila bai zo ba, to in ka je ka tari wani shi ya tara irin waɗannan shubuhi sai ya kawo maka. Wani ba kira ya ambata maka ya ce a littafi kaza, domin akwai abubuwan da an rubuta amma ba ingantattu ba ne, ai ba duk abin da aka rubuta yake daidai ba. Wani ma malamin ya rubuta da gitse ba daidai ba ne, amma tunda kai baka da karatu sai a bude a karanta maka, sai a gaya maka inda yake ba daidai ba ne, sai a gaya maka ai gashi wani ya sa a cikin littafi a nuna maka. Idan ka dauki tarihi na Imam Tabari rahimahullahu ta'ala, tun a gabatarwar shi yace duk wanda zai karanta wannan littafi ya sani ni zan ambaci abin da aka rawaito ne tare da ambatan wanda suka rawaito waɗannan abubuwa da su, don haka kada wani ya dora laifi a kaina, duk abin da na ka a wannan littafi ka binciki wanda suka rawaito wanda zan ambata maka su, in ya inganta to su ne, in bai inganta ba ni ne na ambata maka. Kaga tun anan ya gwada maka, in ka karanta mukaddim littafin ya gwada maka kenan, ba duk abin da yake ciki bane ingantacce, dan zai fadi duk abin da aka rawaito. To amma kuma saboda ya kubuta a wajen Allah zai kawo maka abin da aka rawaito dinnan da sunan mazajen da suka rawaito, kai kuma ta hanyar waɗannan mazajen in ka san ilimin hadisi da ilimin rijal da ilimin jarh wa ta'dil za ka iya gane wannan magana ta inganta wannan ba ta inganta ba. In baka sani ba sai ka bar wa ma'abuta sani sai su gaya maka. To kaga yanzu dan wani ya je cikin littafin tarihi na Imam Tabari ya dauko riwaya da aka ce sahabbai sun yi iyalan gidan manzon Allah kaza, ya ce tana cikin littafin, kasance wacce tana cikin littafin kadai ba zai sa ya zanta zama karfan biya ba, sai mu duba mu gani da wani sanadi ta zo aya ta zo. Wannan shi ne matakin farko, ta inganta ko ba ta inganta ba. Kaga in ba ta inganta ba hujja ba ne, dan wane ya kawo, wane ya faɗa mana shi zai nakalto abin da aka rawaito ne, duk abin da ya ji tasewa kai kuma yana gurin ka mai karatu, da haka shi ya nakalto ma kuma ta hanyar da ya jira bani, wane da ya biya mai daga wane daga wane daga wane, kai kuma sai ka bi hanyar sai ka tantance idan ka kiya sun ga nauyin shi. To irin wannan yana nan, to idan ba kai karatu ba sai a ta kama irin wannan shimoyi din, sai zama an dinkar da kai. Shi yasa ba hikima ba ne mutum kurin ya zama a rayuwar shi shi neman mukabala yake. Kullum in ya tsaya in ka isa ka zo, in ka isa ka zo, dan zai iya taro wanda kila yi shi karfin shubha, kuma shi bai kare ba maimakon ya taimaki musulunci sai ya cutar da musulunci, mai kai taimaki sunna sai cutar da sunna, ya ga ya sauro wanda ba zai iya karewa ba, duk da shi ne akan gaskiya amma ba zai iya karewa ba. To sai ya zama na wanda suke kewaye ko suke jin lamarin su kuma sai ya zama fitina gare su, sai ya zama sun fada cikin wani abu. To wannan mutumin yana da yaƙini kan abin da yake, da haka suna ta kokarin su ja shi zuwa ga kafirci, sai yake gaya musu cewa ya ina kiran ku ilan najati zuwa tsira, wa tad'una li, ko kuma kuna kira na ila nari zuwa ga wuta, tad'unani li akfura billah, kuna kirana kafirci wa Allah, wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun, in hada Allah da wani cikin abin da banda wani dalili ba wata hujja, wa ana ad'ukum al hadi li ira ira kiranku ila al aziz al ghaffar, zuwa ga Allah wanda yake mabuwayi wanda yake kuma mai yawan gafara. Kun ga ya gaya musu waɗannan sunaye guda biyu na Allah saboda sakonnin da yake so su fahimta. Na farko dai ina kiran ku zuwa ga Allah, Allah da nake kiran ku zuwa gare shi al-Aziz mai mabuwayi ne, ba fa ku ga gare Allah ba, in kun yi imani ba fa ku fi karfin Allah ba, dan al-Aziz ne. Sannan in kun tuba kun je ina so al-Ghaffar ne mai yawan gafara, da ku duba waɗannan sunaye guda biyu, kowane suna da irin abin da yake kunshen karkashin shi na sifa ta kamala da iko da shi sa ko dai ku imani ku samu gafara Allah ko kuma ku yi imani ku kauce to ku gaba da azabar Allah dan ku fi karfin Allah ba da haka ni wannan shine abin da nake kiran ku zuwa gare ni sai ci gaba da cewa
la jara annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun ولا في الآخرة وأن مردها إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله
لا جرم أنما تدعونني إليه باب ونشكة با تنتمى سوى أبنك في كيرانا زوى غريسي ليس له دعوة في الدنيا بي تنتشون كيرا با بي دوني بيي أمس كيرا دزائم سعنا الدنيا سنولا في الآخرة حكنا على كيرا بي دوني يكو بي دوني كيرا كيفا تشي دزائبي وأن مردنا إلى الله مفصني مفهوما مغبائشنا جاء الله وأن المصرفين مصيبا هم أصحاب النار سنة يومجا فستذكرون ما أقول لكم دسنو زاكتنا أبنى كيف فأموكم وأفوض أمري إلى الله إنا فول لمرنا زوا جاء الله إن الله حقيقة أن بصير بالعباد ميغان مبالين إلى أبنى سكي أي كتاو ما ناشكر جاء مصي ولا جرم ba shakka shine ma'anar la jarama ko la kaziba ba ƙarya la jarama ko gaba sara ta dabbala tabbas haƙiƙa wannan yana nuna yana kan yaƙini kan abin da yake ba shakka yake ba yace la jarama ba makawa ko ba shakka ba tantama haqqan tabbas annama tad'unani ilai abin da kuke kira na zuwa gare shi laysa lahu da'watun fid dunya bai da wani kira da ya tantanci wani kira a nan duniya shi abin da kuke ambauta wa na gumaka ai ba tantanci a kira mutane zuwa ga bautar su ba a duniya wala bil akhira a lahira kuma bai da wani kira da zai yi amfani wasu ka fassara wannan jumla da cewa laysa lahu da'watun fi dunya wala fil akhira ma'ana la yanfa'u wala yadur shi wannan abin da kuke kira na zuwa gare shi bai ke cutarwa bai amfanarwa kun gani ya ci gaba da yi musu wa'azi kuna kira na zuwa ga shirka zuwa hada Allah da wani to ai wannan bai da amfani bai da cikirwa bai amfanarwa wannan abin da kuke kira zuwa gare shi da haka ba zai iya mun amfani ba a duniya ba zai mun amfani a lahira ba kuma bai tantance ai kira zuwa gare shi ba da haka ba zan bi wannan abin da kuke kira ba wa anna maraddana ila Allah kuma makomar mu tana ga Allah tunda ba zai amfani ne a duniya ba zai amfani ne a lahira ba zuwa ga Allah za mu koma to dan me ba zan yi imani da Allah ba dan me ku kuma ba za ku yi imani da Allah ba sannan wani abu kuma wa annal musrifina su wadannan mabannata din anan mabannata ba su yin shirka an kira su da mabannata domin shirka bannati a bayan kasa da Allah yake wala tusku wala tusilu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a bayan kasa bayan gyaranta yana daga cikin banna a bayan kasa ya da shirka da yin shirka banna ne a cikin bayan kasa bal ma ita ce mafi girman banna domin da karkashin ta abuwa liwa za su zo shi yasa duk wanda yake kira zuwa ga shirka to mabannaci ne yana yin kira ne zuwa ga banna haka nan wanda yake kira zuwa ga bid'a ana ga sunna yana ga wani abu na bid'a yana kiran mutane zuwa ga bauta wani Allah yana kiran mutane zuwa ga daukaka wani mutum sama da haƙƙin da ya kamata a baki ko sama da Annabi sallallahu alaihi wasallam irin mutanen da za su so nuna wani ce shi Annabi ne sai an sami irin waɗannan ko wanda yake da Annabi zai dawo shi ne baya bukata ya je gurin Annabi Shehu Ibrahim shi ne Annabi ko da yake wannan yana ne yana rayuwa cikin mutane yace shi yayi san mai sannan mun gani a garin Shadi ba wannan bakil bi yana nan yana yawo an nuna wani likan Shehu Ibrahim an ce shine Allah an nuna shi an faɗa haka har sai da malaman kasar Shadi suka fito suka barranta daga wannan abin da aka yi to duk irin wannan ne ya za a yi wannan ya zama ya da banna a bayan kasa ba kaga wannan shine hakikanin ya da banna a bayan kasa akwai wani mutum yadda zai kai falala da girma da zai kai manzon Allah? Babu. Duk wani wanda yake a wannan rayuwa to bayan manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam. A gurin ahli sunna wal jama'a sayyidina Abubakar shi yafi kowa falala cikin sahabban manzon Allah. Amma duk da haka ba su bashi matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai abubuwan da suke wa manzon Allah ba sa yi wa sayyidina Abubakar. Manzon Allah suna tabarruki da asar nashi. Abubuwan da suka shafi manzon Allah kamar akushi da manzon Allah yake cin abinci a ciki. Sahabbai suna kallon akushin na daban ne, suna ɗaukan shi don su samu albarka. Tufa da manzon Allah ya sa riga ko kwarjan da mayafi, suna ɗaukan wannan a matsayin wani abu mai hima ta daban. Suna ma jiƙa shi su sha, su jiƙa su sha. Gashi na manzon Allah da aka yi manzon Allah a ciki, sahabbai rabawa suke a junan saboda neman albarka. Duk wani abu ne da ya shafi manzon Allah asar ne na manzon Allah. Amma ba a samu suna wa sayyidina Abubakar haka ba. Kun ga sun san falalaki da darajar shi, amma ba su samu irin abin da suke wa manzon Allah. Saboda sun san manzon Allah da ba su sayyidina Abubakar. To a bayo sai a waye gari ga wani mutum sai a ce ai yana da abu ya fi ma na annabi, har wani ya dinga da'awar annabi ya zo shi wancan ba zai bi annabi ba wannan zai bi. Kaga wannan kira ne zuwa manna ce a bayan ƙasa. Manna ce kuma ita ce manna da ta fi kowace a bayan ƙasa. Domin tana ruguza komai, tana cutar da mutane da dabbobi da aljanu. Domin duk lokacin da aka yi shirka a bayan ƙasa aka saba wa Allah, wannan zunubin tasirin shi yana iya shafar kowa da kowa. To don haka wannan yana cikin abin da yake na ɓanna. To a nan yake kira masu shirka da maɓannata, wa annal musrifina, su waɗannan masu ɓanna, hum ashabun nar, su ne ƴan wuta. To ta yaya mutum da hankalin shi kuma zai bi waɗanda suke ƴan wuta? Da haka nan yana mutu azu yana jan hankalinsu. To da ya ga sun cije, sun ƙi karɓa, sun ci gaba akan abin da suke yi na wannan bauta wani Allah, abin da ba zai amfane su ba, abin da ranar tashin kiyama ma zai barranta da gare su. Duk wanda ya kira wani koma bayan Allah, ya bauta wani koma bayan Allah, ranar tashin alkiyama Allah ya gaya mana wa hum an du'aihim ghafilun. Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyama wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin. Haka Allah ya gaya mana. Da haka ya zai wannan to da yaga sun toke sun ki karba, sai ce fa satazkuruna ma aqulu lakum, za ku tuna abinda nake gaya muku. Ma din nan bi ma'an allazi, fa satazkuruna, za ku tuna allazi aqulu lakum, abinda nake gaya muku. Wasu da ce matin nan masdariya ce, fa satazkuruna alqawl allazi qultuhu lakum, za ku tuna wannan magana da na gaya muku. Ma'ana akwai ranar da za ku je wajen Allah madaukakin sarki, sai ku gane gaskiyar abinda na faɗa, ku gane gaskiyar abinda ne muku umarni da shi, ku gane gaskiyar abinda na hana ku wannan abu ne da za a hannu, za ku gane. Amma a ranar da dama ba za su yi amfani ba, ganewar ku ba zai amfani ba. Da haka yana jana tsoratarwa ne, su ji tsoro kada ranar da dama ta zo. Sai ce wa ufawwidu amri ila Allah, amma ni ina fawwala lamarina zuwa ga Allah, ma'ana na dogara da Allah madaukakin sarki, shi nake neman agajin shi, shi nake neman taimakon shi. In kuna jin da wani abin da kuke bani za ku daina bani, to na mai da lamari na zuwa ga Allah. In kuna jin cewa za ku cutar da ni, to na mai da lamari na zuwa ga Allah. Ni dai na mai da lamari na zuwa ga Allah. Wannan shi ke nuna mai da'awa bayan ya yi da'awa ya yi kira, an tsoratar an razana an ce za a mai kaza, to ya yi riko da sababi kuma ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah. Ya dogara zuwa ga Allah. Shi ya sa Allah ya amsa mai kamar yadda za mu gani ayar gaba. Ubangiji ya kare shi. Da haka yace na mai da lamari na zuwa ga Allah. Inna Allaha basirun bil ibad, hakika Allah mai ganin bayi ne, yana ganin abin da suke aikatawa. Wanda ya cancanta ya shirya da shi, Allah zai shirya da shi. Wanda kuma dama can tafaffe ne, dan wuta ne, to haka zai kare. Ko kuma da kuke ganin za ku yi wani abu, to ba abin da za ku yi min. Na mai da lamari na zuwa ga Allah, na dogara ga Allah. Dogaro ga Allah shi ne mutum ya yi ya cewa ya sakankanci, ya yi yaƙini cewa Allah yana jin shi, yana ganin shi, kuma shi ne mai bayarwa, shi ne mai hanawa, shi ne mai karewa. Da haka komai nasi ya mai da shi zuwa ga Allah. Sannan kuma tare da riko da sababi, tare da ruku da yin sababi ma'ana in wani abin ke nema to yabi hanyar da ake samun abin amma a zuciyar ki ya san Allah ne mai bayarwa shi kuma yake hanawa Allahumma la mani alima ataita wa la muti lima mana'ta ba wanda zai bada abin da Allah ya hana ba kuma wanda zai hana abin da Allah ya bayar to mutum yayi wannan shine yana da cikakken tawakkali ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah sannan ya gaya musu kuma sai ba ta Allah cewa Allah yana ganin bayi da duk abin da suke kuma zai saka kowa ga abin da yayi sai Allah ya ce mu
fa qallahu tabi'atuna lakum wa hamun arina nasul la ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
فوقاهم الله سيئات ما مكروا في ألا يكاري شيء يزمون نعم أبدا سكتسا نما كرش وحاق بآل فرعون سنن يحنى سوء العذاب منا عذاب تحدي تكيوي تجمي آل فرعون مبيا فرعون لشي فرعون غبائها النار وتاتي يعرضون عليها أكي بجرة دسو كان متائم غدوا دسافيا وعشيا ليما ساب ليما أكي بجرة دسو كان ونموتا ويوم تقوم الساعة رانت القيامة ذات الطيا ذات أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وشكر دمجيا فرعون دشيكا فرعون شكين عذابا ما في سنني أنا الله ينا بيا منا أبدا يي قولنا مباوا ناش الله ياسير تدشي فوقاه الله سيئات ما مصر ya Allah ya tsiratar da shi muna nan abin da suka kisa wannan yayin da sun kisa cutar da shi sun yi shirin makirci gare shi sai Allah ya tsiratar da shi wasu malaman tafsiri suka ce Allah ya tsiratar da shi tare da Annabi Musa yana tare da Annabi Musa cikin wanda Allah ya tsiratar sannan a lahira kuma Allah zai kubutar da shi ya ba shi kyakkyawan sakamako da haka Allah ya kubutar da shi kun ga natijar mai da lamari zuwa ga Allah ya dogara ga Allah sai shirya abin da za su shirya dan fadin ma makaru ya nuna abin da ma suka yi ma shirki ne ba wai na fili ba ba wai abin da suka yi ba an je an yi a koye an shirya za a yi kaza za a yi kaza to amma kamar yadda ya fada inna Allaha basirun bil ibad Allah yana kallon bayi da haka Allah ya gada abin da suke sai Allah ya tsiratar da shi haka in ka karanta duka tarihi na annabawa da manzanni da masu kira zuwa ga Allah za ga wannan taimakon Allah yana tare da su in abu yi tsanani aka buga aka raya to sai ka ce na bai da lamari na zuwa ga Allah in ka bai da lamarin ka zuwa ga Allah to Allah kuma ba zai shafata kai ba sai Allah ya tsira da kai ko kace mutum suka yi cewa yanzu da za a ce gungun mabannata su haɗu su kace mai dawa to shi yake nasara domin ya mutu a kan abin da yake kira tabbata ce a kan abin da yake kira shi ne nasarar shi tunda bai bar abin da yake kira a kai ba kuma kamar yadda muka ji ta gaskiya ba ta mutuwa da mutuwar wani ba ta mutuwa da mutuwar wani domin addini na Allah da haka in dai tsaya kan abin da yake kuma har ya mutu a kai to ya ci nasara kace mai da'awa ko kace mai kira ko da an tafi wannan ba shi ke nuna da'awar shi ba ci nasara ba bal ma wani sakin wannan jinin nashi da za a zuwa zai shayar da bishiyar da yake reno ne ta da'awar ta shi zai zama ta mutu ta yi yaɗo ta zama komila wannan abin ne sannan ne da kuma duk wanda yake bin tarihin masu da'awa zai gani a Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kanshi da rahma da'awar shi bata fantsama ba sai ran da aka kashe shi daga ran da aka zubar da jini shi tun daga wannan ranar sai da'awar shi ta fantsama gidaje da yawa aka zo ba a sauraron shi amma daga ranar sai aka ce a kunna abin da yake fara wasu da yawa ba sa ganin shi mutumin kirki amma daga kirkiran mutuwar da yi suka zo aka yi janaziza da su da yawan mutane kuma daga ranar da awaki ta zama lokacin yana rayu ba ko ina ake sa karatun shi ba ko ba ko ina ake sa karatun shi balan nan ina zaune da shi ku duba ikon Allah a garin Kano an yi lokacin da gidan rediyon Kano ne kadai a garin sai FM na gidan rediyon Kano din ba za ka ji wani malamin sunna ba in dai ka ji ana harka addini ko wasu malamai ne daban akwai wanda komai su suke yi ba za ka ji duriyar kowa ba sai su ta kai lokacin da aka fara samun gidajen rediyon da kuɗi ma za ka je a sa karatun malamin sunna sai ba za a samu kowane irin karatu ne
amma yanzu ka kama inda ya waye ka bibiya sai ka ji na malamin sunna goma baka ji na kishe shi dai ba kaga komai a hankali ake yi wadannan da suka bada jinin su da awar kara kara karbuwa ne yanzu wanda suka kashe malam Jabir suna ganin ko sun kashe gaskiya su sai gaskiya ta kara yaduwa suna ganin ko sun kashe da awar sunna sai sunna ta kara bukata to haka lamarin Allah yake shi ma wannan bawan Allah Allah ya tsira da shi fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru sanna'ala shi wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab sai kuma mummunan azaba ta kewaye da fir'auna da mabiyansa ali fir'aun ana nabi fir'auna da mabiyansa shi ma kuma yana ciki an ce alu fulani to shine a gaba a cikin wannan kalma da idan nace iyalan wani to shine a gaba a ciki Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad to idan da mutun zai ce Allahumma salli ala ali Muhammad to manzo Allah ya shiga cikin tarbiyya shine a gaba to da haka nan fir'auna yana gaba cikin wanda mummunan azaba azaban nan ita ce abinda Allah ya nutsar da su a nan duniya suka shiga cikin ruwa ruwa ya nutsar da su shi kenan sannan sai a lahira sai Allah ya ce annaru yu'raduna alayhi wuta ce ake bijirar da su ko kuma ka fassara wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab mummunan azaba ta kewaye ta hada da iyalan fir'auna da mabiyansa da shi wace irin azaba ce annar wuta yuraduna alaiha da ake bijirar da su akan ta guduwar wa'iyya safiya da yammaci ma'ana azaba ce ake musu koyo shi wannan wasu malamai suka ce ana nufin a cikin kabarin su kafin alkiyama ta tashi ake musu wannan azaba duk azabar da za a yi wa mutum gabanin alkiyama ta tashi ita ce azabar kabari sawon a cikin kabari ake ko ba kabari ba ita ce azabar kabari sannan dalili da suka ce wannan ana yi gabanin alkiyama tashi saboda ayat ta ce wa yawma taqumu sa ranar da alkiyama za ta tashi za a ce adqilu ala fir'auna ashadd al'azab shigar da mabiya fir'auna cikin tsananin azaba ma'ana wanda ke baya tamka baya sai wannan nuna azabar da ake musu wacce ta gabanin tashi alkiyama wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi da suke nuna akwai azabar kabari duk da cewa akwai wani zai ka ikirari ya kawo ya ce to in ka ce wannan tana zuwa azabar kabari to ai wannan aya ko wannan sura makkiyya ce ta sauka ne gabanin hijira shi kuma magana azabar kabari ta zo ne bayan an yi hijira bayan an yi hijira magana azabar kabari ta zo to me za ka ce akan wannan to wannan magana Ibn Kathir ya kawo ta cewa idan wani ce ya za a hada tsakanin wannan aya cewa tana nuna azabar kabari da kuma abin da ya tabbata cewa sura makkiyya ce abin da yake sai nuna ita surar ta sauka a lokacin ba a fara magana azabar kabari ba dan haka ba wani zai ce ba tana nuna azabar kabari bane to sai Ibn Kathir yake cewa wal jawab anna al ayata dallat ala arjil arwah ala an nar ghuduwan wa ashiyan fil barzakh ita ce ayat ta nuna rayukan fir'auna da mabiyansa ana bijirar da su akan wuta safe da yamma haka ayatan nuna annaru yuraduna alaiha uduwan wa ashiya walaysa fi hadhihi dalalatan ala ittisali ta'allumiha bi ajsadiha fil qubur yace babu wani dalili a ayatan ya nuna cewa dukkanin waɗannan kafiran da suke binna a kabaruka suna jin wannan zafi rayukan ake wa azaba abinda Ibn Kathir yake so yake nuna anan ayatan nuna rayukan ake wa ba lallai bane ba lallai bane ya zama hadda dukkanin su gaba daya yake ta izi kar ya kunu zalika muktasan bil ruh zai yi wa azaba kurin ran akewa da haka ana yin azaba dai gabanin alkiyama ta tashi a ina a inda suke amma wa ake wa azabar rayuka fa amma husulu zalika lil jasadi bil barzakhi wa ta'allumihi bi sababihi fa lam yajalla alayhi illa sunnati bil ahadith al mardiyya sai mun kace shi amma jiki na mamaci ya ji azabar da ake mamacin a cikin kabari tare da ran to wannan sunna ce kuma sabon da nuna abinda Ibn Kathir yake ce nuna ita ayar abinda ta nuna rayukan ne suke jin wannan azaba sai sunna kuma hadisi daga baya na manzon Allah sai suka ƙara bayani cewa ba rayukan bane kadai hadda ma dukkanin mamatajin kuma suna ci da haka sai zama hadisi da suka zo daga baya sun karfafa abinda ayar ta nuna ne hadisan da suka zo daga Madina sun karfafa abinda ayar ta nuna ne sai ce wa qad yuqalu wani kuma zai ce cewa zai yi karin bayani a ce inna hadhihi al-aya innama dallat ala azab al-kuffar fil barzakh wannan aya ta nuna azabtar da kafirai a rayuwar barzakh barzakh shine gabanin al-qiyama kenan wala yarzu min zalika an yu'azzab al-mu'min fi qabrihi bi dhanbi wani zai ce ai mun yadda aya ta nuna ana azabtar da kafirai a barzakh amma ba lallai bane ya zama wannan aya ta nuna kuma cewa mu'mini za a yi mai azaba a cikin kabarin shi sai ce wani zai ke faɗa raka sai zama ina dalilin da ya nuna shi kuma mu'mini wanda yake mai sabo in ya mutu za a yi mai azaba a cikin kabarin sai a ce to kuma a tafi hadisai yadda alkur'ani da sunna ake tafiya mana in ka kalli jawabin shi da kasir har yanzu dai bai kore cewa ayar tana nuna akwai azaba da ake yi wa fir'auna da mabiyansa gabanin tashi alkiyama to kuma gabanin tashi alkiyama shine ake kira rayuwar barzakh dama rayuwa uku ce akwai wannan ta duniya akwai ta biyu ita ce wanda idan mutum ya mutu gabanin alkiyama ta tashi wa min wara'ihim barzakhu ila yawmi yub'athu sai kuma ta uku ita ce wanda in an tashi za a shiga aljanna ko wuta kuma za a dawwama to wannan ayati inda aka je aka dawo tana nuna dai akwai azaba da ake wa fir'auna da mabiyansa gabanin tashi alkiyama to shi za su malamai suka ce to tunda gabanin tashi alkiyama ne shine a inda suke shi kuma mutum inda yake nan ne kabarin shi dan mutum inda yake nan ne kabarin shi da haka inda mutum kura ko zaki ko ta dabbar jeji za ta cinye shi to baka ce wani sai azabar kabari baka ce to ai shi ba za a yi azaba sai cikin ta shine kabari kuma ikon Allah bai ya hana a yi mai abin da ake so ya zo ya same shi dan haka wannan aya tana cikin wannan dalilai da suke gwada haka a lokaci ya kure amma akwai buƙatar mu fada da bayani musamman a yanzu akwai masu cewa ba wata azaba kabari akwai yan mu'tazila aqida mu'tazilawa da wasu da waɗanda suke kore suna da ra'ayi da yan kogo suna nan suna cewa ba wata azaba kabari ba ni mai kabari rakan Allah kai mu gobe za mu ƙara bayani akan abin da ya shafi azaba kabari da ni mai kabari Allah ya dace da mu Allah ya mana abin da muke so Allah ya karba ayyukanmu ya gafarta mana zunubanmu ya ba mu zama lafiya a kasanmu da dukkan kasashen musulmi gaba daya wadanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya wasu lafiya Allah ya kara musu Allah ya kara mana albarka a rayuwarmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk